والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله. أجيء دنبا أمان تابو منكرا تحديثي نفر كوتشن ولا لفاف من البركة 40 حديث حديث دي كي دا علاقة دا نية دا كم بيان وانا بانجر ما هو كنتو كنت انت أبو قدا دي كو مكمن تاوان دا بميما غنى عسان سبا أجيء كم اينا دا مهم منك أبو نفر كو التلفظ بالنية شن أنا بكاتر إدم مسن يتاشي نية سيا لفظي دا إتا دا بكا مثالي يتي نويت أداء صلاة الظهر كو نويت أداء صلاة العصر كو نويت صوم رمضان baya halatta da mutum yace zai lafazi da niyya. Niyya abu ne a zuci, har ma da dama daga cikin malamai sun ba da fatawar cewa yin lafazi da niyya wannan bid'a ne. Don haka da zaran ka zo sallah ko ka zo azumi, abinda ake bukata kudurcewa a cikin zuciyarka irin sallar da za ka yi, azhar ce ko la'asar ce. Sannan wannan azhar din za ka yi ta ne kai kaɗai ko a bayan liman kake. Sannan kaba'i ne ko ada'i ne, wannan duk za ka labarta ma zuciyarka wannan, ba sai bakinka ya furta haka ba. Da niyyar azumi, da niyyar aikin haji, da niyyar sallah, da kowace irin niyya ba a furta ta da baka, ana kudurcewa ne a zuci, shikenan magana ta kare. Da ka kudurce niyya a zuci sai kai kabbara, shikenan ka shiga sallah. Ina fata an fahimta. Abu na biyu shine muqarana na niyya. Malamai suna yin bayani dangane da wujubul muqarana ko jawazul muqarana. Me ake nufi da wujubul muqarana? Ya zanto da niyyar da ibadar sun haɗu da juna lokacin da zaka shiga cikin ibada. Ma'ana shi yasa ma a malikiyance suke cewa niyyar sallah shartinta shine kayi muqaranar da takbiratul ihram. Wa shurutun niyyati muqaranatuha bi takbiratul ihram. Me suke nufi da wannan? Suna nufin lokacin da kazo zaka yi azhar ka fuskanci gabas, bakinka na cewa Allahu akbar, zuciyarka na kudure irin sallar da zaka yi, azhar ce ko la'asar ce, kaza'i ce ko ada'i ce, kai kadai ne ko a bayan limami ne, bakinka na furta Allahu akbar, zuciyarka na kudura da me? Niyya. To shi ne muqarana din da suke nufi. To wannan muqarana din shin wajibi ne dole sai an yi ta, ko kuma na iya gabatar da niyya a zuci sannan in yi kabbara? To a hakikanin al'amari shine, in ka gabatar da niyya a zuci sannan kai kabbara, sallar ka tayi. In ka takuta niyya da kabbara, sallar ka tayi. Abinda ba zai yiwu ba shine kai kabbara sannan kuma daga baya ka shigar da niyya. Ta'khirun niyya ala takbir, wannan ba zai yiwu ba. Ina fatan kun fahimta da kyau. To wannan kadan kenan daga cikin abin da yake da alaka da wancan hadisi. Sai kuma lokacin da duk dangantakar magana ta kama, a fake mai ta wani abin. A yau zamu tafi kan hadisi na biyu. Al-hadith ath-thani an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aidan قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر او رواية فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل او رواية فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. وانا حديث نبي ما ليت ان عمر an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu aidan, haka shi ma an karɓo shi daga Umar bin Khattab. Yadda hadisin farko yake daga Umar, haka wannan hadisi na biyu ma an karɓo shi daga Umar bin Khattab. Kuma kar ku manta cewa a cikin falala a musulunci Umar bin Khattab shine na biyu, mutum na farko shine Sayyidina Abu Bakar, mutum na biyu shine Umar bin Khattab. Har a cikin falalarsa annabi ke cewa da a baya na za a samu annabi, da ya zama Umar bin Khattab. Kuma yake cewa a can a cikin al'ummar da suka gabata akwai muhaddasuna. Abinda ake nufi da muhaddasuna, waɗansu mutane da suke da baiwa na ilhama da Allah zai kimsa musu yin wani abu a cikin zuci, sai wannan abin ya dace da shari'ar Allah da ya saukar kan annabi cikin annabawansa. Yace inda za a same su cikin al'ummata, to da Umar ne zai zama ki, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma tunda babu su a cikin wannan al'ummar, sai ba a sa Umar ba, da za a samu da Umar ne, su ne muhaddasuna. Umar bin Khattab yake bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lafazin bainama zarf zaman ne, yana fa'idantar da wato cewa yayin da ko a wani zamani kitibus muna zaune wurin annabi sallallahu alaihi wasallama, zaka yawmin a wata rana, iz tala'a alaina rajulun, sai wani mutum ya bayyana gare mu. Tala'a bi ma'ana zahara, sai kawai ga wani mutum ya bayyana, bamu san daga inda yake ba, bamu san daga wani gari yake ba. Wannan mutum da ya bayyana ga sifofinsa, shadidu bayadu siya, yana da tsananin wato ainihin farin tufafi, tufafinsa fari kal da shi. Shadidu sawadi sha'ri, yana da tsananin bakin gashi, gashin kansa baki wuluk, babu kuskura tare da shi. La yura alayhi atharu safar, kuma ba a ganin alamun tafiya tare da shi. Athar bi ma'ana alama, ba a ganin alamar tafiya tare da shi. Alamar tafiya ku shine a ga gajiyawa tare da kai inda gane sa kake, a ga kura tare da kai inda gane sa kake. An gane ku? La yura alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, kuma cikin mu babu wanda ya san shi. Wannan dukkan kan abin mamaki ya kare anan gurin, domin yankin Madina yanki ne na Sahara, inda daga wani gari ya zo, daga wani ƙauye ya zo, to dole a ga alamar tafiya tare da shi, kamar kura, kamar gajiya, ko a ganshi da doki, ko da alfadari, ko da rakumi. Amma har kawai aga ya zo, ga tafafin safari kalba abin da ya taba shi, ga gashin kansa baki wuluk, ba alaman kura. Wanda ya nuna kenan baƙo ne, amma kuma gashi ba alaman tafiya. Me yasa ya suka ce baƙo ne? Suka ce la ya'rifuhu minna ahad, a cikin mu ba wanda ya san shi. Ga mazaunin Madina ne mun san kowa, duk kowa ya san kowa a lokacin a Madina. Ba wani babban gari bane ba, karamin gari ne, zaka iya kirki gidajen cikin ganganan lokaci. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan mutum da yazo baya ruwan shi da kowa cikin mu, sai ya zarce hatta jalasa, har ya zauna, ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zuwa ga annabi, kusa da annabi, zarara mun tabbata gare shi. Domin lafazin ila abin da yake nuna wa kusanci, har sai da ya kusanci inda annabi ke, sai ya zauna. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya jingina gwiwoyinsa guda biyu, ila rukbatayhi, zuwa ga gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wani irin zama za a yi wanda zai bada wannan damar? Zama ne na harbe ku, an san harbe zaman da malamin ne ya nege kenan. Shine mutum ya tattara kafafunsa haka a tsakiya, daguwar sunan, daguwar sunan. Idan wani ya zo gabanka ya yi irin wannan zaman, gwiwarsa ta dama na iya tafa, gwiwarka ta hagu, gwiwarsa ta hagu na iya tafa, gwiwarka ta ne ta dama. Fa asana da rukubataihi ila rukubataihi, sai jinginar da gwiwoyinsa har suka taɓa gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, ya ɗaura tafukan hannunsa akan cinyoyinsa. Tafukan hannun wa akan cinyoyin wa? Ai dole tambaya ta zuwa kan nan, domin an kawo wakilin suna, ba a bayyana suna ba. To shi yasa sai malamai suke maganganu daban-daban. Waɗansu suka ce shi wannan bakon wanda aka faihi ya ɗaura tafukan hannunsa ala fakhidhaihi akan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu kuma suka ce a'a, wa wada'a kaffaihi, shi bakon ya ɗaura hannayensa guda biyu ala fakhidhaihi akan cinyoyinsa, ba akan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanne zai fi dacewa da ladabi? Bako ne hada zo, yaya za ka zo baka sani baka ɗaura tafukan? Wanne zai fi dacewa da ladabi? Da sanin ya kamata. To don haka waɗansu karin jayar da na ƙarfe cewa shi ne zai fi dacewa da ladabi, shi ne zai fi nuna halin ya kamata. Da ya haka wakala sai ya ce ya Muhammad, akhbirni anil islam, ya ce ba ni labari game da musulunci. An gane ku? Fakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi, ya ce da shi al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, abu na farko kenan ko shaidawa ba abin bautawa bisa ga tantantar sai Allah kuma shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma'ana ka yarda ba wanda yake tantantar abota masa aban kasa sai Allah ko da an bautawa wani wanda ba Allah ba to wannan wani bai tantanci bauta ba an jingina abu ne zuwa ga wanda bai dace da shi ba kuma ka yarda babu wanda zai kawo yadda za a yi bautar sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shi ne ma'anar cewa manzon Allah din idan ka dauki samfurin bauta a wurin wani ba a wurin annabi ba kamar baka yarda da manzancin sa ba ko ka ragewa manzancin sa karfi domin dukkan wani abu da yake sunansa ibada ko bauta wanda za a nemi kusancin sa dole ne zanto annabi ya koyar da shi in ba annabi ya koyar da shi ba ya zama shirki duk wanda aka nada ya kawo wani abu na falala wanda ba annabi zo da shi ba kamar an raba aikin annabi an ba wannan mutumin rabi kamar ana nufin annabi bai iyar ba gaba daya ya rage wani abu mai falala bai sanar ba an samu ne yanzu ya zo yana tarawa mutane wani abu na overtime wanda ba da suke samu overtime wani overtime to baka ji masu ke faruwa bai na overtime yanzu ya halatta ma'aikaci da aka yi agreement da kai ka rubuta takarda aka baka form ka cike kai yadda ka sa hannu zaka zo karfe 8 ka tashi karfe 3 sai zanto ka ki zuwa wannan lokacin na karfe 8 ka tashi 3 kila baka zo ba sai 9 ko 10 sannan kuma ka zo ka je karfe 6 kuma kana bukatan wannan awa 2 da ka tsara ko awa 3 a rubuta maka over time a baka kudi na over time aikin na farilla baka yi ba amma kana neman me ko ka ci zuwa gaba daya aikin farilla 8 zuwa 3 baka zo aiki ba gaba daya sai ga karfe 9 office kuma kai claim din cewa sai an baka me kudin ka na overtime idan ma'aikaci ya haka yayi dabara yaya annabi zai zo da abu duka ki karba har wani ya kawo maka falala da sunan overtime a takaice dai shaidawa annabi Muhammad manzon Allah ne wannan yana nufin ka bi shi sau da kafa cikin duk abin da zo da shi shi yasa wadansu malaman suka ce wannan ya kunshi ma'ana ne guda hudu abu na farko ta'atuhu fi ma amara abu na biyu tasdiquhu fi ma akhbara abu na uku ijtinabu ma naha anhu wa zagara abu na hudu wa alla yu'bada Allahu illa bima shara ta'atuhu fi ma amara yi masa da'a cikin duk abin da yazo da shi abin da duk yayi umarni ka bi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abu na biyu tasdiquhu fi ma akhbara abin da duk annabi ya bada labari imma na da da ya taɓa faruwa ko abin da zai faru nan gaba a farfajiyar kiyama na labarin wuta da aljanna dole mutum ya gaskata shi ko abin ya dace da hankalinka ko bai dace da hankalinka ba ko abin ya dace da tunaninka ko abin bai dace da tunaninka ba abu na uku ijtinabu ma naha anhu wa zajar nesantar duk abin da annabi ya yi tsawa ya ce a rabu da shi to a nesanci wannan abin abu na hudu wa alla yu'bada Allahu illa bima shara'a kada a bautata ma Allah sai abin da annabi sai da abin da annabi ya zo da shi yanzu wannan sai za ku je jihadi wata rana ya ba dai duka fata musallaci to wannan shine shi da wace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan wata kima sala tsayar da sallah ku shine sallatan ta a lokacinta gaskiya yayi shirtan ta da dokokinta sannan kuma wata uti zakka mutun ya bayar da zakka ta wajibi sannan kuma azantar ramadan sannan kuma haji ga wanda ya samu ikon zuwa lokacin da annabi ya bashi ansa kan wannan kana sadaka sai ce kai gaskiya to wannan abun mamaki na biyu domin abun mamaki na farko ga wani mutum wanda ba su san shi ba an gane ko ga farin tufafi ga bakin gashin kai ba wani alamar tafiya kuma ba a Madina yake ba dan ba su san shi ba amma ga shi ya zo wurin annabi to daga ina yake kaga wannan abun mamaki ne abu na biyu galibi idan nayi tambaya ina yin tambaya ne dan ban san abun ba amma idan nayi maka tambaya ka bani ansa sanace eh ka faɗi gaskiya wannan me yake nuna ba na san abin tun kafin interview kala sadaka yace kai gaskiya cikin abin da ka faɗa kana Umar dan Khattab yace fa ajibna lahu sai muka yi mamakin sa la anan wurin jama'a nan ne yani fa ajibna minhu shine mai ana fa ajibna lahu domin lafazin ajiba yana yin ta'addi da min qalu ata'jabina min amri Allah rahmatullah amma nan wurin yayi ta'addi da la fa ajibna lahu sai muka yi mamakin sa yas'aluhu wa yusaddiqu yana tambayar shi kuma yana gaskata shi wanda ga al'ada mai yin tambaya bai san abin da za a faɗa masa ba balla da na ce gaskiya ne ko ba gaskiya ba da yamman faɗa dai amma matukar ya gaskata abin da aka faɗa wannan ya nuna kafin ya tambaya ya san me yake tambaya kai sannan ya sake kawo sannan ya ce da shi ba akhbirni an al-iman ba ni labari game da imani menene imani قال في أن رسول الله كده في أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أبو نوي كده أبو في قدر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. wannan sune shirka wa rukunin imani guda shida. Yarda da wannan shine yarda da rukunin imani guda shida. Farko imani da Allah, na biyu imani da malaikunsa wa malaikati, na uku wa kutubihi imani da littafansa, na hudu wa rusulihi manzannin da ya turo, na biyar wal yawmil akhir imani da ranar tashin kiyama, na shida wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi. Wadannan rukunai yadda suke a nan gurin haka kuma suka zo a cikin ayoyin Al-Qur'ani. A wani wuri an kawo biyar, wani wuri an kawo ɗaya. Ayin laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Sai Allah ce walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nawa kenan? Biyar. Saura nawa? Saura ɗaya. Shine can cikin suratul qamari, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Rukunin imani guda cike da kina. Imani da Allah kuwa yana da bangarori guda uku. Imani da shi ta fuskar rububiyya, imani da shi ta fuskar uluhiyya, imani da shi ta fuskar al-asma'u wa sifat. Idan aka ce rububiyya, kai imani da Allah ta fuskar ayyukansa, ya kaɗaita da dukkan dangogin ayyukansa. Kashewa, rayawa, arzitawa, talautarwa, bayar da mulki ko kwace shi, bayar da dukiya ko kwace ta, bayar da haihuwa ko hana haihuwa din, kawo dare kawo rana, saukar da ruwan sama, fitar da tsirrai, bayar da sassan arzikin kasa, duk wannan aiki ne nawa? Aiki na Allah shi kadai, babu mai tsaya cikin bayi, domin sama da kasa mallakar sa ne. Sama kuma daga nan ruwa yake zubowa, kasa kuma ita take fitar da tsirrai, kuma kasa din nan ita ce take taskance ruwa din, bayan ruwa ya kasa ya shayar da su kamun amfani da ita, sauran kuma sai a taskance shi a kududdufai a waɗansu ƙoramu don saboda mai noman rani da shi, sauran kuma a shigar da shi cikin kasa in bukata ta tashi sai mu haƙa rijiya sai mu fito da shi don mu sha. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وبيجي دي سو كدروا يفوسر دكا تشا تكوشي تباي دغري ثورا فسلكه ينابيع سي ينصر دشي يشكر دشي ينابيع أيدا نون روا أمالي مالي نروا إذن كهك ليجي أتي يفتو كأمفانا وتتسكا تشا أتاك تمسمى وبيجي دي أجي منا تو يرداد الله تفسكر كأيسا سائر ولنا أيكا شيني يرداد شي تفسكر ربوبية. Na biyu yarda da shi ta fuskar uluhiyya, abinda ake nufi da yarda da shi ta fuskar uluhiyya, babu wanda zaka bauta ta mace shi, dukkan wani dangi cikin dangogin bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai, wani wanda ba Allah ba ya tantanta a bauta masa, wanin nan koda mala'ika ne koda manzo ne cikin manzanni, ballantana wanda bai kai darajar mala'ika bai kai darajar manzanni ba. Fuska ta uku shine kadai ta shi ta fuskar sunayensa da sifofinsa, al-asma'u wa sifat. Dukkan sunan da yake na Allah ne shi kadai yake banta da shi, dukkan siffar Allah shi kadai yake banta da ita, wani baya kama da shi. To kuma ta suna da sifa dukkan ka, ba da tunaninmu ne zamu sanya wa Allah sunan da ya dace da shi ba, ba da tunaninmu ne ba za mu jingina masa sifa ba, a'a sai da abin da nassin Qur'ani ya tabbatar ko nassi ingantacce na hadisin Annabi ya tabbatar. Duk abin da aya ta tabbatar a matsayin suna na Allah ko sifa na Allah, duk abin da ingantaccen hadisi ya tabbatar a matsayin suna na Allah ko sifa na Allah, wajibi ne mu yi imani da shi, ba za mu kareta ba, ba za mu karkatar da ma'anar wannan kalmar ba, ha kawai dan ba ta dace da zuciyarmu ba. To wannan shine an tu'mina billahi, daga nan wa mala'ikatihi, sai mutum ya yi imani da mala'ikun Allah. Mala'ikun Allah mutum zai imani da su ijmalan, ya yi imani da su tafsilan. Abinda ake nufi da su imani, a yi imani da su ijmalan, imani da su a dunkule, shi ne akwai waɗansu siffofi da dukkan mala'iku sun yi tarayya a kansu, ka yadda da wannan siffofin kamar yadda nassoshi na Qur'ani ko na hadisi suka tabbatar. Daga cikin wannan mala'iku ba a siffanta su da cewa maza ne ko mata, kamar yadda mu a cikin ƴan adam akwai maza da mata, a cikin dabbobi akwai maza da mata, kamar yadda a cikin aljanu akwai maza da mata, su mala'iku ba haka bane ba, ba wannan, jinsi ɗaya ne. Babu mata cikinsu. An fahimci wannan? Sifa ta biyu, mutum ya yarda mala'iku wani runduna ce mai tarin yawa wanda babu wanda ya san yawansa sai Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Sifa ta uku, mala'iku Ubangiji ya ba su ƙarfin jiki, ya ba su kuma girman halitta. suna da girman halitta, suna da ƙarfin jiki. Me ke nuna girman halittar su? Annabi ce, naga malaika Jibril a daren da aka yi Isra'i da ni, a wannan lokacin na ganci walahu sittuni atjana, yana da fuffuke sai dai har guda 600. Kowane fuffuke daya zai iya rufe sasannin sama, sai da inda mutum zai tsaya kansa ba zai hango sararin samaniya ba. Kaga halitta ce mai girma, wannan na nuna girman su kenan. Abinda ke nuna ƙarfin su kuwa, a turo mala'ika ya zo ya ɗauki gari ɗaya ya tumɓuke shi gaba ɗaya, ya hallakar da gari guda shi kadai, ko mala'ika ya tsawa gari guda ya narke, ko al'umma guda ta tafi babu shi. Wannan shi ke nuna ƙarfin su. Sannan sifa ta gaba, mutum ya yarda cewa duk inda mala'iku suke ba sa saba ma Allah. Dan Allah ce, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifa ta gaba, mutum ya yarda mala'iku suna bauta ne tsantsa, bayan ba sa sabo to ko ba su zauna haka ba, bauta suke yi dare da rana. Yusabbihuna al-layla wan nahara la yaftirun, innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi. Ko da lokaci bautar Allah subhanahu wataala suke dare da rana, ba sa gajiya. To wannan mutum ya yarda da mala'iku ijmalan, cewa ko waɗansu bayi waɗanda su jinsi guda ne, ba a kusantar su cewa maza ko mata, sannan kuma wannan bayin suna da sunanin yawan da ba wanda ya san yawan su sai Allah, sannan kuma wannan bayin ibada suke yi kullum, sannan kuma ba sa saba ma Allah, sannan kuma suna da ƙarfi, sannan kuma suna da girman halitta. Wannan siffa ce ta dukkan mala'iku. Mutum zai imani da mala'iku a jumulce a haka, ba tare da tantance sunayensu ba. Kashi na biyu shine kai imani da su tafsilan. Abinda ake nufi da imani da mala'iku tafsilan shine dukkan wanda nassin Qur'ani ya tabbatar da shi, ko hadisi ya tabbatar da shi, aka faɗe shi da aikin sa, to sai kai imani da shi da wannan sunan nashi da aikin sa. Kaman Jibril, sunan sa ya zo cikin Qur'ani. Mika'il, sunan sa ya zo cikin Qur'ani. Man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila ko wa mika'ila ko wa mika'ila fa inna Allah aduwwan lil kafirin. Kaga nan an faɗi Jibril, an faɗi wa Mika'il. Me aikin Jibril zuwa da wahayi? Sai kai imani da akwai wani mala'ika sunansa Jibril, yana da aikin da aka kallafa masa shine kawo wahayi. Kai imani da akwai wani mala'ika sunansa Mika'il, aikin da aka ɗora masa shine wato koro iskan da ke ɗauke da girgije na ruwan sama, zubar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai, shine aikin da aka ɗora masa. Sannan kuma akwai mala'ika mai suna Israfil. Menene aikin Israfil? Shine busa a cikin ƙaho a ranar tashin kiyama. Idan ya busa kowa zai mutu, sannan ya sake yin busa a farfado. Wa nufiqa fi suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ai busa dai duk wata rai sai ta mutu, illa man sha Allah, sai wanda Allah ya so. Waye wannan wanda Allah ya so din? Ni dai ban sani ba. Ni ban sani ba. Domin Allah bai faɗe shi ba, manzansa cikin hadisi bai faɗe shi ba. Duk abinda malaman tafsiri suke kokari su ce ai Jibril ne, ai annabi wane ne, a shehu wane ne, wannan duk ba ya da asali, ba nafsi a kansa na Qur'ani ko na hadisi. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa ka jingina ilimi zuwa ga mai ilimi, in baka sani ba dole ne sai ka faɗa ba. Ban sani ba shikenan magana ta kare. Ba a iya sani sai ta hanyar wahayi, ba wani wahayi ingantacce da ya sanar da cewa ga wannan din. Duk abinda zaka faɗa ga so ne, inna zanna la yughni min al-haqq shay'a. Yace tunda annabi kansa an masa tambaya wannan lokacin yayi tawakkufi, yace za a yi busa ranar tashin kiyama, in fito daga cikin kabari ina fitowa, ni ne farkon wanda kasara ta zage ya fito, ina fitowa sai in ga annabi Musa yana rike da gafa daya ko dirka daya ko fila daya daga cikin filolin al-ardh. Yace to ban sani ba, shin an farkar da shi ne kafina, ko kuma shi dama da aka yi busa da mutu ba? An sakanya masa da sumar da ya a gidan duniya lokacin da ya da maganin Allah. Aka bayyana da hasken Allah kan wani dutse, dutsen ya narke annabi Musa ya faɗi sumun mego? Yace to ban sani ba, shin an farkar da shi ne kafina, ko kuma shi dama tun mai mutu ba? Annabi kansa yace bai sani ba. Kai dole sai ka sani a nan gurin? Dole sai ka sani? Sai kai juru tun da ba wahayi a kai. Wannan mala'ikar dai wannan busa shi ne wa Israfil. Wannan sunan sa ya tabbata a cikin hadisi riwayar Muslim. Annabi yana yin sallan dare, a cikin sallan dare yana du'a'ul istiftahi, bayan yayi kabbara sai ce Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ardi 'alim al-ghaibi wa ash-shahadati anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
wannan shine abin da annabi ke bude sallan darbiki sannan ya isti'aza yayi bismillah sannan ya kama karatun fatiha ya gama sannan ya karanta surar da yake so ya karanta a sallan dare koyo zaka yi ahlaka kai wannan sunna ne kai wannan ash-shahid a ciki ya ce rabba jibril wa mika'il wa mi israfil ka da wannan sunan tazo a cikin hadisi sai mala'ikan mutuwa wannan sunan sa malakul maut ko da alqur'ani a cikin hadisi ma na bukhari da muslim sunan sa malakul maut hadisin da yake cewa sunansa Azra'ilu bai tabbata ba hadisi ne mai rauni dan haka sunansa malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum haka hadisin bukhari da muslim ma haka suka ce fa ja'atihi malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo wa mutum lokacin za a karbar ransa kenan dan haka ba wani suna Azra'ilu daga nan sai malik mala'ikan da ke tsaron wuta wana dau ya malik li yaqdi alaina rabbuk قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون تكادون تدسون ان سيات بركه فكر الناس دغنا اكو منكر اكو نكير اكو حديث انغنتت روايه ابو بكر ابن ابي سيف هيا تبتر دسون ان ما تتبع في قبري غدابي تكاد دك ملائكه دسونن سيزو ده ايكنسا to wajibi ne ka san wannan sunan nashi kamar yadda nasi ya kawo ka kuma san aikin sa amma dukkan mala'ikan da ba an bar sunan sa ba ko aikin sa sai dai kai imani da shi a kashin farko na imani da muka faɗa a jimilce a dunkule cewa dai yana da sifofin da sauran mala'iku suke da su irin wanda muka ambata a baya kaga al-iman bil mala'ika yantasimu ila al-iman bihim ijmalan wal iman bihim tafsilan to haka imani da littafai ma haka yake ijmalan da tafsilan ijmalan kowane annabi ya zo da littafi ba wani annabi da Allah ya turo ba sai sai ya zo da littafi tafsiran kuma Allah ya ambata mana guda hudu kasan cikin littafan nan sune me wato zabura ta annabi Dawud at-taura ta annabi Musa linjila ta annabi Isa sai Qur'ani ne shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda wannan sauran annabawa mun san dai an ba su littafi yaya sunan littafan ba mu sani ba babu kuma wanda ya sani dan nassin Qur'ani bai faɗa ba hadisin annabi bai faɗa ba idan mutum bai tambaye ka wani littafi aka bawa annabi Shu'aibu sai ka ce ban sani ba wanne aka bawa annabi Salihu ban sani ba wanne aka bawa Hudu wanne aka bawa Nuhu duk ban sani ba dan Allah bai faɗa ba manzansa bai faɗa ba ya dai ce ya ba su littafi sunan sa ba mu sani ba ba kuma a wajabta min in sani din ba da ana so in sani sai a saukar da aya ko ai bayani cikin hadisi dan in sani tunda aka kyale ba a so in sani sai in kame bakina kar in ce sai na gano sunan tunda dai wahayi ya riga yake tunda annabi ya bar duniya duk wani wahayi da zai zo wahayin ke dan ne amma dai wahayin da yake zuwa da sako tunda barin annabi duniya wahayi ya riga yake haka imani da manzanni shi ma ya kasu gida biyu imani da manzanni a jumulce cewa ba wata al'umma face sai Allah ya turo mata da manzo wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wannan domin kulawar Allah da bayinsa kare bar su sakaka ba su san makoma ba sai ya turo musu da manzo amma manzannin da aka san sunan su wannan guda 25 ne wanda nassin Qur'ani ya tabbatar banda sun sauran ba a san sunan su ba ba kuma a kallafa mana mu san sunan su ba galibin manzannin da muke samun sunansu a cikin tafsirin Isra'ilawa a ce Shambulu akwai wani annabi Hizkilu duk wannan Isra'iliya ce amma ka duba cikin Qur'ani an kawo maka sunayen manzanni ga sunan gurin a cikin tilka hujjatna cikin surata dinan an kawo maka wato har guda 18 a jere cikin tilka hujjatna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimul alim wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين شاتكوس أدن أجلي ثورا كما ذاك ذيك نينيس أو تنصول على الدبن أتكلم القرآن مجرما إنك هذا أشرن دبير سوء أكا أنبتسونا سدن كثني sauran ubangiji ya koye maka su bai so ka sani ba sai dai kawai kai imani cewa duk al'ummar da su zo ban kasa lalle an turo mata da manzo to kaga kuma imani da su ijmalin imani da su ta filan wal yawmil akhir mutum ya imani da ranar tashin kiyama ranar lahira kuma shine ranar karshe ranar da idan ta zo wato ainihin za a yi sakamako ga bayi za a kididdige ayyukan bayi za a yi sakamako ga aljanna ga wanda ya awa Allah biyayya za a yi sakamako ga gidan wuta ga wanda ya saba ma Allah ta'ala وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان لقدره ما يكن في الإيمان لقدره
imani da kaddara ya kunshi ababe guda hudu ne. In kai imani da su a dunkule su ne za su baka yin imani da kaddara. Abu na farko cikin guda hudun shine ilimi, cewa Ubangiji Ta'ala ya san dukkanin halittunsu da ayyukansu da inda za su zauna da kwanakin da za su yi da sana'o'in da za su yi tun kafin halittansu, ya san da wannan. Abu na biyu, Ubangiji ya rubuta duk kai kawo ɗin da halittansa za su yi, ayyukansu, sojar ɗan sanda da ɗan kasuwa da malami da ɗan makaranta, wannan tun kafin a halittu duniya da shekara dubu hamsin ya rubuta wannan yaji. Kamar yadda hadisi ya nuna. Abu na uku, maki'a ta Allah. Abinda ake nufi da maki'a, ganin damar Allah. Ba abin da zai faru a cikin duniyan nan na mutuwa ko na rayuwa, na ɗaukaka ko na kaskanci, na cuta ko na lafiya, a cikin Allah ya ga damar faruwansa. Domin mulkin Allah ya tafi da mulkin sauran jama'a. Mutane ne za su ga abu ya faru cikin mulkin su, ba su so ya faru ba, kuma dole su ganci ya faru. Sai ta fama da kungiyoyin adawa sun rufe shi. Ai, sarki da ina dai ko arfe da za a yi. Ubangiji Ta'ala, wato babu wani abin da zai faru cikin halitta face dan ya ga dama ne. Abu na hudu, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ya halitti ayyukanmu tun kafin mu. Ma'ana dukkan abin da mutum zai aiwatar na dangin alkhairi ko kishiyan alkhairi, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne ya halitti wannan abin. Sai dai kai dan adam an baka zaɓi na kai alkhairi ko kai sharri. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Baka taba hujja ranar tashin kiyama ka ce ai Allah ya riga ya kaddara zan yi kaza tun lokaci kaza, dan haka in ya so in yi da'a da'ar zan yi, in ya so in yi sakoki ne ga dama, ni ba ni da zabi. Ba za ka ce wannan ba. Duk ko wanda ya ce wannan, zo samu bene mai hawa biyu ka tsora tsami ya tattaka na ya hau, idan ya hau sai ka cire tsamin ka ce to sauko ba tsami, idan Allah ya ga dama ka karye, in ya ga dama ka sauka lafiya, kamar yadda gashin tsinkiya idan an jiho shi ba abin da zai same shi. Zai da wannan dole sai ka tsawar tsami ko sai ka tsawar lifta ko sannan ya je sauko. To dan me zai ke bauta Allah kuma kansa ya yi sabo ya ce wa Allah ne ga damar yi. In ya zo zai ci abincin safe, ana shi abincin rana ka hana shi, wata yin wani ke jikata yin Allah da dama za a kuri. Ba zai daga wannan ba ko? To don haka imani da kaddara shi ne yin imani da wannan ababai. Cewa lallai Ubangiji ya san abin da halitta take ciki tun kafin halitta ta din. Kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya rubuta haka. Kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ganin damar sa ne abin da duke faruwa a gidan duniya. Kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wato ainihin shi ne ya halitti mu da kuma ayyukanmu gaba daya. To a nan gurin wajen an tumina bil qadri khairihi wa sharri, wato alkhairi da sharri. Ba a jingina ma Allah Subhanahu wa Ta'ala sharri, ko da lokaci ana jingina ma Allah alkhairi ne. An gane ku? Dan haka in kullu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Sai ta innaka ala kulli shay'in qadir bi yadikal khair. Ya ce wa sharri. Haka dukkan wani dangi na alheri sai da Annabi Ibrahim ya jingina ma Allah Ta'ala. Duk wani abin da ke alheri ne, amma da yazo sharri bai jingina masa ba. Yace allazi khalaqani wa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqini. Sai ta ne wa idza maridtu fa huwa yashfini. Ya jingina ma Allah halitta, yace allazi khalaqani. Ya jingina masa siriya yace fa huwa yahdin. Ya jingina masa siyarwa yace wallazi huwa yut'imuni. Ya jingina masa sharwa yace wa yasqini. Amma da yanzu cuta da ke ba wanda ya cutar da ni, sai ce wa ya zama rufu in na yarikin lafiya wa huwa ya haji su ba kuma wani su shi ne zai warkar da ni. Bai yadda ya jingina masa ne ba cutar. Haka cikin kisar kadir a cikin surkar kahar, duk dangin alkhairi sai da ya jingina ma Allah, amma abin da yake aibu ne sai jingina ma kansa. Kun san kadir da Annabi Musa ya je wajen sa yace zai tafiya da ke, to in mun yi tafiya duk abin da kaga nayi karka tambaya. Ana tafiya sai ya ga jirgin ruwa suna ciki, sai ya tula jirgin ruwan nan ya huje. Sai ce a karkata hali ki guri ka alaha, sai daga zo ka huje jirgin ruwa dan ka Allah ka tafka dun yadda mutane cikin ruwa da ka je tafiya ne. Sai ce to ban fada maka ba cewa karka yi mun tambaya in kaga nayi wani abu. Sai ce la to akhirni bima nasib wala turhikni min amri. Kar ai mantuwa ce, karka kama ni da abin da mai mantuwa nan gaba dai ba zan sake. Aka yi daga fitar da wani yaro karami yana wasa, sai Khidr ya kama yaron ya kashe shi. Sai Annabi Musa ya ce da shi, a katanta na zakiya tan bigari na har kawai ran da bai taɓa yin laifi ba, ka zo ka kama ka kashe ba tare da ya kitan kai ba. Laqad ji'ta shay'an nukura, sai ka zo da wani abu mamaki, ka zo da wani abu da ya kake haka.
sannan Musa yace alam aqul laka innaka lan tastati amiya sabra ban ce ba dama kai ba zaka iya hakuri ba wajen tafiya da ni sannan Musa yace in sa'altuka in sai in bada ha fala tu sahibi kad balagta bil ladun li wajha kace daga yanzu in na sake tambayar ka kar kai da kai ta jira da ni ka sake ni saki uku ni ta jira da to sai suka je gaba suka je wani gari suka nemi a basu masauki a karbi bakuncin su aka ki karban bakuncin su sun fita bayan gari sai aka zo aka ga wata katanga za ta fadi da kidare da katanga za ta fadi sai rugo a guje ya zo ya kare katangar nan ya hana ta faduwa to annabi Musa kuma ce ya mutane sun hana mu masauki sun hana mu abinci katanga za ta fadi kaje kare amma da cewa me yasa kai haka sai yayi dabara kasa annabi suna da hikima sai yayi dabara yake lauki ita lakta kasta alaihi ajra inda kaga dama da sai ka ce a baka lada wannan aikin da ke da shi kuma ya gane tambaya ce yayi abin da yake rufin me yasa kai haka ba tare da ka karɓi lada ba amma sai ka abin da talla lauki ita lakta kasta alaihi ajra shi ko tunda shi ma ya gane annabi ne sai ce ha za ki rasu baini wa baini sauna jiuka bi ta'wil ma lam tastati alaihi sabra sai ta gaba da bayani amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'budu kull safinatin ghasba wa amma al ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an hadda kasan abin da ya fada maka ya zana maka yace kaga wannan abin da yasa kaga wato na kula jirgin ruwa wannan ta wadansu talakawa ne suna amfani da ita dan ciyar da kansu da ciyar da iyalansu ga wani azzalumin sarki in ya da jirgi mai kyau sai ya kwace to shi yasa na huda dai idan ya zo ya gani da aibi ba zai kwace musu in ya tafi zai gyara kayan wannan yaro kuwa ubangiji subhanahu wataala ya sanar da ni yaron zai lalace zai zama in ya rayu zai zama kafiri in ya cigaba da zama haka iyayensa suna mutukar son shi zai rinjaye su akan kafirci sai ubangiji ya fifita a karbinsa a ba su wani ɗa na gari mai da'a wannan katanga da kaga na kare ta kuwa gini ne na wani mutum dattijo ya riga ya mutu ya bar yara marayu kanana a karkashin katangar ya sa musu taska ta dukiya mai yawa an kaddara ba yanda za a jaddada gidan wannan katanga har sai da lokacin da yaran suka girma in sun zo tonewa domin su sa harsashin gini sai su ga taskar mahaifinsu lokacin sun girma sun yi wayo wani ba zai kwace musu yanzu in na kyale katangar ta fadi wani ne zai zo gyara musu katangar in ya zo wajen harsashin gini ya tona ya ga taskar nan zai ba su to sai sa na hana katangar faduwa don lokacin faduwa ta da yawa sai yaran sun girma to anan a shahid anan gurin da ya zo wajen safina sai ce kanil masakin ya wallahi sai ce fa aradtu an aibaha amma da yazo wajen yaro sai ce fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma ubangiji ne yaso a can gurin anan gurin kuma ni ne naso tunda nan aibu ne ni ne naso shi a can tunda alkhairi ne Allah ne yaso shi dan ana jingina ma Allah alkhairi ba a jingina masa aibi kun fahimta to me yasa aka ce an tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi rikin aka ce gaba daya da alkhairi da kifiyansa din duk daga Allah yake sai dai shi Allah ba a jingina masa sharri saboda duk a cikin abin da Allah ya halitta babu sharri santsa an gane ku babu sharri santsa in ka ga sharri santsa to wannan sai dai dangane da shi dan adam amma ta fuskar ubangiji subhanahu wataala abin ba sharri bane ba yanzu da dai da ka dora masa ciwon kai sai yayi wani fuskanta shi a matsayin mai sharri amma kuma ya tabbata cikin hadisi duk wanda aka tsora wata cuta ko kaya mutum ya taka za ka san gare masa ne zanubin sa kan kare zanubi shirin ne ko alkhairi khairi amma duk da haka ba za ka so baka yi ni ka kwana kana zazzabi ko kana ciwon kai saboda ne kai a gare ka sharri ne amma a wurin ubangiji sharri ne ba sharri ba ne to da haka ba a jingina ma Allah sharri saboda duk abin da ya halitta akwai wani alkhairi a koye wanda shi dan adam ba zai iya gano shi ba an gane ku wanda duk Allah ya azabta a nan gidan duniya dan saboda ya saba ma Allah shin wannan abin da Allah ya kama shi da shi na azaba zalunta sai ko adalci masa adalci kuma alkhairi amma shi tunda azaba ta hau kansa sai ga masa sharri an tu'minu bil qadri khairihi wa sharri qala sadaqta mala'ika yake da shi kai gaskiya qala fa akhbirni an ihsan yake ba ni labari menene ihsani قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوت زام الله كما كان جنسة إن باك جنسة شيئنا جننك أوتر وإن أن تخشى الله كأنك تراه وتألا كمرجع شكنا جننك أقبانك زي كما كان عذابا إن كسابا مصا فإن لم تكن تراه فإنه يراك جدك إن باك جنسة شيئنا جننك فوالنسوني أبا غيب دعوك أن نبي أذانا شكوانا حديث أبا نفركو al-islam, abu na biyu al-iman, abu na uku al-ihsan. Sannan sai ce da shi fa akhbirni an as-sa'ati, ba ni labari game da as-sa'a. Idan aka ce as-sa'a ana nufin tashin kiyama.
Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il, wanda aka yi wa tambaya bai kuma tambayin sani ba.
Abin da yake nufi ban san tashin kiyama ba, domin sanin tashin kiyama al'amari da Allah yake banta da sanin yaushe ne kiyama za ta kai. Ya dai tabbata cikin hadisi cewa a ranar juma'a ne za a tashi kiyama, amma wata juma'a mai zuwa ko ta wancan na gaba, Allahu a'lam, Allah ne kawai ya san wata juma'a ce. Saboda haka ba wanda ya san ranar za a tashi kiyama sai Allah ta'ala. Yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu inna allaha indahu ilmu sa'a qul nazzal ghayb, ba wanda ya san yaushe tashin kiyama zai kasance sai Allah.
Ara bimana al'alama, kala sai annabi yake da shi an talida al'amatu rabbataha, baiwa ta haifi wato ainihin uwar gijiyarta. A wata riwayan an talida al'amatu rabbaha, baiwa ta haifi ubangijinta. Malamai suka yi bayani me ake nufi da baiwa ta haifi ubangijinta, suka ce abinda ake nufi da wannan shine wato musulunci zai haɓaka ya buɗe garuruka ya ci su da yaƙi, a kamo ku yanzu mata da yawa, an gane ku, wanda har za a zo idan mutum ya zo ya auri baiwa ya yi sadaka da ita, ma'ana kai mutum kai ya samu baiwa ya yi sadaka da ita sai ta haihu, dan da ta haifa kaga ɗa ne, amma ita har yanzu mai fifi bawa ce. To an talaga al'amata rabbata hakin, kaga shi ɗa ne sai ka kuma ta zo ne baiwa, shi ne waɗansu malaman suka fassara shi, ma'ana an talaga al'amata rabbata. Wa an tara al-hufata, kuma kaga al-hufata, al-hufata dan ina na al-hafi, al-hafi wanda yake tafiya kafin sa ba takalmi, al-hufata kaga mutanen da ke tafiya kafin su ba takalmi, al-urata, al-urata kuma jam'i na al-ari, al-ari mutumin da babu tufafi a jikinsa, amma ba tufafi gaba daya ko kuma tufafin bai wadace jikinsa ba. Al-alata talakawa, domin daga al-aila ne. Allah ce wa wajaraka a'ilan fa'adna, a'il ma'ana talaka. Za ka ga mutane da suke da wannan sifa, ga su kafa su ba takalmi, ga su babu tufafin kirki, ga su kuma al'ala, ri'a asha'i masu kiwon awaki, ma'ana har ma ba su kai yadda za su mallaki raƙuma ko shanu ba, sai awaki, saboda talakawa ne su. Za ka ga irin waɗannan mutane daga ƙarshe sun zo ya tafawa nuna fil bunyani, suna gasar tsawaitawa fil bunyani wajen gini, wannan yana so ya gini da ya fi wannan, wani yana son katangarsa ta fita wane, wanda da su ne suke da wancan matsayin. In ka ga irin wannan ta faru, to kiyama ta kusa zuwa kenan. Hakan ya faru ko bai faru ba? Summan talaka, bayan wannan mutum ya gama wannan tambayoyi, annabi ya gama bashi wannan amsa, summan talaka, sannan sai ya tafi, sai ya tashi ya tafi. Sai ce falabistu maliyan, Umar dan Khattab kenan, ya ce sai na zauna maliyan wani lokaci. Summa qala li, sannan sai annabi ya ce da ni, ya Umar, ya kai Umar, a tadari man isra'il, ka san kowaye wanda ya zo na wannan tambayar? Kultu, sai na ce da shi Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su suka sani, amma ni ban sani ba. Qala, sai annabi ya ce da shi haza jibrilu, a wata riwayan fa innahu jibrilu, ai wannan mala'ika jibril ne ya zo, yu'allimukum dinakum, dan ya sanar da ku addininku. Yayi tambayar ba dan shi ba sai dan ku, ku fahimci menene musulunci, ku fahimci menene imani, ku fahimci menene ihsani, ku gane alamomin tashin kiyama, dan ku yayi tambayar dan ku sani. Shi yasa sigar tambaya da ansa ɗaya ce daga cikin sigogi na yaɗa ilimi tsakanin al'umma. Shi yasa Qur'ani ya zo da ita da yawa, shi yasa kuma hadisan annabi da dama za ka ga akwai alamar tambaya sannan kuma asalta su. To wannan riwaya haka take, haka Imam Muslim ya ruwaito, a wata riwaya da Tirmidhi ya ruwaito, a maimakon a faɗi al-islam kafin a faɗi al-iman, sai aka fara faɗin iman sannan aka ambaci al-islam daga baya. A wata riwayan daban kuma a wani wurin daga cikin inda Muslim ya ruwaito, da aka ambaci al-islam ba a kawo al-iman ba, sai aka kawo al-ihsan, sannan daga ƙarshe aka kawo al-iman. Dukkansu dai waɗannan ababai guda uku mataki-mataki ne daga cikin matakai na musulunci. Al-islam shi ne farko, na biyu al-iman martaba ta biyu, na uku shi ne al-ihsan. Idan kuka lura a nan gurin an fassara mana musulunci da ayyuka na zahiri, ayyukan gabbai, domin da aka tambaye annabi menene musulunci, sai ya zana ababen da suke ayyukan gabbai ne, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wannan harshe ke furta wannan aji.
tuqima salat gabbaikin sallah tutiyan zakat ta sum ramadan wa tahajjal bayt wannan dukkan su ayyuka ne na gabbai wadannan ayyuka kuma sun kasu kashi uku akwai wanda ake yi da jiki kadai akwai kuma wanda ake yi da dukiya kadai akwai wanda kuma da dukiya da gangan jiki ake yi wanda ake yi da jiki kadai kalmar shahada harshe ke furtata sallah gangan jiki ke yi azumi gangan jiki ke yi wanda ake yi da dukiya kadai shine zakka ta wajibi wanda kuma aka hada wani bangare na dukiya da jiki shine aikin haji sai ya kasance amma mai dukkan ayyuka na zahiri domin dukkan wani aiki ko dai da gangan jiki da dukiya ko da dukiya kadai ko da gangan jiki kadai in dai ayyukan ibada ne anan to sai aka fassara musulunci da cewa ayyukan zahiri sune mai sune musulunci da aka zo fassara imani sai aka ambaci dukkan abin da yake kuduri ne na zuci i'tiqadi ne aqida ce ta zuci al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi wannan da a zuci ne mutum ke kudurce wannan to shi yasa sai waɗansu malaman ke cewa lokacin da duk aka hada musulunci da imani a cikin hadisi daya ko aya daya to al-islam yana nufin ayyukan zahiri al-iman yana nufin me kuduri na zuci to al-ihsan shine shugaban su gaba ɗaya dan mutumin da ya je martabar ihsan ya kai martaba da ake bukatan bawaye yin kuri ya kai ta matsayin sa na mummuni shi yasa al-ihsan duk inda yazo zaka ga ko an hada shi da musulunci ko an hada shi da imani dan shi ya mamaye su duka ko an hada shi da takawa bala man aslama wajhahu lillahi sai aka ce me wa huwa muhsinun kaga sai aka hada al-islam da me al-ihsan a cikin ayar daya wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa lillahi akbatul umur to haka za ka ga an hada al-ihsan kuma da takawa wani lokacin hada shi da imani a wuri guda laysa allazina amanu wa amilus salihati jinahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu sai aka hada al-ihsan da al-iman wato a aya guda dan annaba al-ihsan ya shafe su duka gaba daya ita ce martaba ta karshe to sannan kuma anan gurin wato kamar yadda na ta faɗa a waɗansu lokuta da suka gabata a waɗansu darussan da ba wannan ba cewa da al-iman da al-ihsan suna dangantaka da juna idan aka zo wani wuri aka ambaci al-imani kadai to al-islam ya shiga cikin sa idan aka zo wani wuri aka ambaci al-islam kadai al-imani ya shiga cikin sa amma in aka hada su su biyu a aya guda ko su biyu a hadisi guda to al-iman yana cikin kansa al-ihsan yana cikin kansa sai zanto al-iman wato yana nufin kulli na zuci al-islam kuma yana nufin me ayyuka na gaba na zahiri